sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin hantsi. Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Kumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau Litinin 22 ga watan Agusta shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa mata manoma a Ghana suna kokawa bisa bambancin jinsin da suke fuskanta a duk lokacin da suka nemi karban nasu rabo na kashi 30 cikin 100 na tallafin takin zamani da gwamnati ke samarwa manoma a kasar. Kamar kowace ranar Litinin, za a ji shirin zaurin matasa na Nasiru Adamu ƴan Hikaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin nan, ga Sarfilu da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Kumal. An harba makaman artillery a birnin Nikopol da ke kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi, wanda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhye. Kamar yadda shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi cewa Russia tana kokarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni 6 a wannan makon. Russia ta kai hari a kusa da Odessa, babbar tashar jiragen ruwa ta Ukraine a Baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya. Amma harin bam a Nikopol abu ne mai matuƙar damuwa, yayin da gwamnan yankin Ukraine Valentiy Rechysenko ya rubuta a cikin manhajar aika sakonni ta Telegram cewa makaman artillery kusan 25 sun afka wa birnin, inda suka kona wata masana'anta tare da katse wutar lantarki ga mutane 3,000. Fadan da aka gwabza a kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhye da kuma harin makami mai linzami da aka kai a ranar Asabar a garin Voznesek na kudancin Ukraine, wanda ba shi da nisar cibiyar nukiliya ta biyu mafi girma a kasar ta Ukraine, ya haifar da fargabar fuskantar hadarin nukiliya a tsakanin shugabannin kasashen duniya. Shugabannin kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan kokarin farfado yarjejeniyar nukiliya Iran da aka cimma a shekarar 2015. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine. Sanarwar ta Fadar White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliya Iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin Gabas Tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don daƙile ayyukan Iran ke yi a yankin. Fadar White House ta bayar da wani ƙarin bayani game da batun yankin Gabas Tsakiya na tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Burtaniya Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugaban Jamus Olaf Scholz. Kungiyar Tarayyar Turai da Amurka a makon da ya gabata sun ce suna nazarin martanin da Iran ta mayar kan abin da kungiyar EU ta kira kudirinta na ƙarshe na farfado da yarjejeniyar, wadda a ƙarƙashinta Iran za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumin tattalin arziki. Ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York nau'ikan ƙwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa. Lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan ƙoƙarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita. Shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a ƙasashe kamar Afghanistan da Najeriya da kuma Pakistan. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, masana kimiyya sun gano shaidar cutar shan inna a cikin wurare kamar Burtaniya, kuma nazarin ƙwayoyin halittu da aka yi a Amurka ya nuna cewa ƙwayoyin cutar suna da alaƙa da maganin allurar rigakafin ita kanta. Tun daga shekarar 2017 an samu ɓullar cutar shan inna 396 da wata ƙwayar halitta ta haifar, saɓanin fiye da 2,600 da ke da alaƙa da allurar rigakafin da ake bayarwa ta baki, a cewar alƙalamin hukumar lafiya ta duniya da abokan hulɗarta.
To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Mata manoma a Ghana suna kokawa bisa bambancin jinsi da suke fuskanta a duk lokacin da suka nemi karban nasu rabo na kashi 30 cikin 100 na tallafin takin zamani da gwamnati ke samarwa manoma a kasar. Gwamnati na bada wannan tallafin ne a karkashin wani shirin noma na Planting for Food and Jobs, wato shuki don samar da abinci da kuma aikin yi. Gaje rahoton Hamza Adam daga birnin Kumasi.
Karkashin shirin shuki domin samar da abinci tare da sana'o'i, wato Planting for Food and Jobs, gwamnati na samar ma mata manoma kashi 30 cikin 100 tallafin takin zamani, amma akasarin mata ba su samun nasu rabo sakamakon hana su da maza manoma ke yi. Wannan al'amari ya sanya su cikin halin damuwa sosai, abinda wasu ke ganin har ila yau kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba bisa kokarin da ake yi na neman daidaita jinsi a kasar Ghana. Malam Muhammad Abdulrahman, gaban manoma a kasar, ya ce har ila yau dai ana ci gaba da tauye hakokin mata musamman a sashin noma a kasar.
Gaskiya ne, Ghana mata mun bar su baya, ba kaman maza bane. Abinda yazo na jama'a sai kaga mazan nan sun doki opportunity su ringa mata, saboda shi yasa matan nan suna kara cewa kaman in abu yazo game da fertilizer na Planting for Food and Jobs ko na taimako su ba su samu.
Gilbert Akuka, shugaban kungiyar haɗin gwiwar kananan manoma mata a gundumar Boko, ta ce
women are vulnerable.
Mata raunannu ne, a don haka kafin mu mata mu samu namu rabun takin zamani da gwamnati ke samar mana, sai in mun sha da kyar. In muka samu labari an kawo takin zamani, muna zuwa mu hau dogayen layuka ne, in ya kai kanmu sai a ringa ture mu a kasa. Kashin gaskiya samun takin zamani in ke mace ce akwai wuya sosai. Ita kuwa Janet Atimulga mai noman shinkafa, ita kuma ta ce da kudina na isa na saya takin zamanin da anka tallafa mana. Wani namiji ya ture ni a kasa kuma ya tattake kafana. Akwai ma wata mai dauke da juna biyu da ta fuskanci raunuka sakamakon ture ta da aka yi, kana aka tattake ta. To ko akwai shawara? Wasu matan dai na gani ya kamata da gwamnati ta raba takin zamanin, ya kasance mata na da nasu kashi 30 kafin ma takin ya kai ga manoman.
They should divide the fertilizer that this one is going to the women.
Shi ko shugaban manoma a Ghana na gani ya kamata a yi ƙarin kaso na mata, saboda mata na da muhimmanci cikin harkar noma a kasar Ghana.
Gwamnati dai muna gwada musu kowane lokaci cewa su yi kokari su ta taimako mata, saboda me in nan mace ya samu taimako, to kowa ya samu taimakon nan, domin yaransa ya duba yara mazan ma da kansu ma. To barin baka shawara, a kowane wuri wallahi da matan nan maza ke yi, in ba ma matan nan ba mazan. To in yazo haka gwamnati bai duba su ba, to ka gani mu yi uku shawaran da ni zan bare a bakin manome, ni ina so a kowane lokaci a dinga taimaka mata. Kaman abu yazo sai su ce 40% na yake wurin mata, saboda ayya a taimaka juna.
Madam Felicia Aduba, daya daga cikin manyan jami'ai masu kula da harkokin manoma a jihar Maso gabashin kasar Ghana, ta bayyana cewa gwamnati ta ji shawarar da aka bayar kuma za ta dau mataki a kai. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce tana shirin mayar da jakadanta a Iran a karon farko cikin shekaru 6. A daidai lokacin da kungiyar kasashen yankin Gulf ke ƙara zagi damtsi wajen kyautata alaƙa a ƙasar da ta daɗe tana kallonta a matsayin barazana ga yankin. Ma'aikatar harkokin wajen masarautar ta sanar da hakan a jiya Alhaji. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shehunnan ƙasashen Larabawa na yankin Gulf suka ba da shawar a tsare Iran, a daidai lokacin da aka bayyana ta a matsayin yunkurin ƙarshe na ceto yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta yi da manyan ƙasashen duniya. A makon da ya gabata, Kuwait ta kuma naɗa sabon jakada a Iran a karon farko tun shekarar 2016. Kazalika Saudiya ta yi ƙoƙarin kwantar da tarzoma tsakaninta da Iran a wasu jerin tattaunawa da Bagadaza ta shirya. Ko a daidai lokacin da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta daidaita alaƙar da ke tsakaninta da maƙiyar yankin Tehran, wato Isra'ila a bara, jami'an masarautar sun ƙara zagi damtsi wajen haɓaka hulɗar kasuwanci da Iran tare da rage barazanar da kasashen yankin ke fuskanta. A farkon shekarar nan ne jiragen yaki marasa mutuki dauke da makamai masu linzami da ƴan tawayen Houthi da ke samun goyen bayan Iran a kasar Yemen suka kai hari kan Abu Dhabi, lamarin da ya illa ga martabar hadaddiyar daular Larabawa a matsayin mafaka a wani yanki mai cike da tashin hankali. Daga ƙarshe Pakistan ta hana yada jawabai kai tsaye na tsohon Prime Minister Imran Khan tare da kama shi kan zargin ta'addanci a cikin abin da masu suka cikin hanzari suka yi tir da su a matsayin manufofin danniya. Khan mai shekaru 70 a duniya ya shayan jawabi akai-akai a manyan gangami na nuna adawa da gwamnati na jam'iyyarsa ta Pakistan ta Tehreek Insaf tun bayan hamɓarar da shi daga mulki a ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a watan Afrilu. Sa'o'i kaɗan bayan ya yi jawabi a wani gagarumin gangami a ranar Asabar a Islamabad, babban birnin ƙasar, ta umarci sashoshin talabijin a ƙasar da kada su nuna jawabai kai tsaye na kan a nan gaba. Koyaya sun ba da izinin isar da jawaban kan da ya riga ya yi rikodin kaɗai. Ƙungiyar Tafirma ta bayyana a cikin sanarwar cewa shugaban 'yan adawar yana ƙara zarge-zarge marasa tushi da yaɗa kalaman ƙiyayya ta hanyar kalamansa na tunzara jama'a da jami'an gwamnati. Sanarwar ta zo ne a matsayin martani ga ƙudurin da kan yayi rana Asabar ɗin da ta gabata na cewa zai shigar da ƙara akan manyan jami'an 'yan sanda kan rawar da suka taka wajen azabtar da wani makusancinsa Shabazz Gill da ake tsare da shi.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna watsa muku shirye-shiryen ne akan mitocin 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, kuma za a iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke ce matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A wannan shiri da ke mina fadar gwamnatin jihar Niger, za mu ji inda matasa ke bayani yadda musamman ma baƙi ya dace su riƙa yi in sun shiga mina don kare kansu daga illar matasan da suka yi hannun riga da tarbiyya mai kyau. Matasan da muke tattaunawa da su sun hada da Nura MB Rosa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibril Old Soldier, Muhammad Suleiman, da Natu A mai wada.
Yin yin yadda wuri da yake a ranka da yanzu a haka a wayancin bangarori akwai sauki kada amma abin yana son ya fara muna tsoro ne yanzu saboda yanzu za a fara campaign in kaga an dauka tawaga na campaign za ka gantsu sun je sun tare wani guri sun kokkwanta da kayan su na nasara da duwatsu ga kafin akan wannan ana murna cewa za a tafi campaign sai ka gani can gaba an samu wayanda aka sassa musu adduna a jiki kuma ba a san suna nan a baboye ba fa to kuma duka wannan maganan da ya kai shekara kaman 10 shine suke tare da shi wani abin sukan yi haka nan ba sai ma lalle an taba su ba da kuma shanin mata da ya hada su irin yara matan nan kan kararun da suka zama budurwansu shine ke jawa haka so yanzu babu yanda dai zamu iya mu ce muka tsaya yanzu mun tsaya yanzu agoyi ne kawai muke ta faman zubawa akan yaya saboda wuri ya riga ya zama yanda ya zama yanda yanzu mallam
abu ya riga ya baci mutane sai dai su koma masallatai da
majami'i
ta addu'a kenan
da majami'i a ci gaba da addu'o'i da kuma gidaje so abin da ya kasance kenan mallam ba mu da abin da zamu ce muna ma Allah godiya shin da ya ba mu su shi kadai zai iya ya gyara mana su
wani mu rufe da Dallaji soja da gaskiya mina zan iya cewa tana zaune lami lafiya ba matsala har waɗannan abubuwa suka fara faruwa amma yanzu kasancewar faruwar wannan lamari ya nuna dai mina ta sauya ta koma waje na saka tsantsan kenan
eh to a wannan tambaya da kai zan iya ce ma sabanin abin da ka tambaya tsakiyar mina ba da ake cewa kenan ko
eh cikin
ba da garin mina ita ce take da hatsari sosai abin da ya kama daga mobile koko in ce maka daga tungaren da bout zuwa ba haƙoran da bout in za ka yi hanyar basu to lallai sai kuma hanyar mai tumbi daga nan sai kuma hanyar kwakungu duk wannan gurare wato gurare da titi ya kusurwa hudu to lallai wannan guri sun fi kowanne hatsari daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 12 na dare za ka ga jami'an tsaro suna safa da maro suna cewa da kawuwa wani lokaci idan ta lalace kamar in ta shigo anguwan daji to wallahi sai matasan anguwan sun fito sun kora wannan yaran saboda suna koran yan sanda da yan sanda za su ce ba a ba su ba su dokan halbi ba su kuma yaran za su dinga halbin su da zuwa zuwa a wata uku suka wuce yaran nan sun samu dama sun kashe sanda to ranan nan nayi takeici na takeicin nayi na farko ma shine barin ma'aikin su ne nayi saboda anan mina nayi ritaya saboda ni ina jami'in tsaro ba zan yadda sai iska farin kaya ke shi ne ba wallahi
amma dallaji kai me yasa kana matashi ka aje aiki baka ci gaba da aikin ba saboda wannan bacin ran ne ko me
ba shi bane wallahi wannan firan kuma zai daukan ka awa daya idan zamu yi shi gaskiya
to wata rana zamu tattauna in Allah ya yarda
insha Allah insha Allah
eh wamina ai gari ne da za a iya cewa akwai manyan mutane tsoffin shugabannin kasa ma suna wajen tsoffin gwamnoni tsoffin masu kudi ya za a yi a bar irin wannan garin ya ce ya shige irin wannan hali abun za a yi mamaki ya kamata akwai jami'an tsaro a kusan ko'ina ma a birnin ai
wallahi ran kai a yanzu ma ba wai sai jami'an tsaro sun sa hannu ba babban matsalar mutanen anguwa jami'an tsaro shine ka kama mai laifi ya kawo su da kayan laifi sannan a zo a ba jami'in tsaro kuɗi in uwa ko uba su zo su ba jami'in tsaro in ya tasa kai kotu ya canza a takardar da bayanin da aka yi to da zaran an yi wannan abu to sai kaga shi matashi a anguwa da ya yi wannan abu ya yawa a kanan da ba laka to wallahi an kare masa gari wannan abubuwa shine ya kawo yaran suka ci gaba da tsantsa da ba wallahi ba su gagara mutanen anguwa ba to amma shi mutumin anguwa kullum yana so a mai azalci idan ya kama mai laifi a tabbatar da an gurmata da shi an hukunta shi akan wannan laifi to amma sai a samu akasin haka gurin jami'an tsaro to kuma kaga ba hakki bane na shi mutumin anguwa ya kai a mai laifi kotu dole jami'an tsaro ne zai kai shi kotu
to dai hannu tuna ji kamar kina magana kina mara wannan ba cewa akwai matsala ma ta jami'an tsaro
eh akwai tana
fice akwai matsala kauran kai dade saboda me abin da yasa nace akwai matsala sun riga sun sa kwade a cikin duka aikin su kuma abin da ko bai dace ba kenan domin su jami'an tsaro an kawo su ne an dasa su saboda su zama masu tsaron rayuka da kuma dukiyoyi sai ya kasance sun dawo masu kwade da zaran an ɗan yan unguwa an kama yaro yayin laifi ana nema a gyara shi ce iyaye su ce su ba su yarda ba sai ka ga su je su dauki kudi sai su bayar in suka bayar su din sai su sake su kuma iyaye in suka dawo gida sai su ci gaba da zagin wannan da ya nemi a gyara wannan yaro saboda ya zama nagari to shi kuma ya da mai laifi ba zai taba samu wurin shan ruwa a anguwa ba to ka gani me ya kawo wannan saboda jami'an tsaron sun ci su bi doka umarnin yanda aka koya musu cewa su yi tsaro su kuma rinsare dukiya sai suka ki suka dawo masu kwadayi an doki dukiya an ba su sai suka karba yanzu aka zo to a kashe mana sai ka ji mace tana fadi ko uba na fadi ko dana ya dawo ku yi abin da za ku yi kun ji kunya
a to wannan ma akwai matsalar wasu iyayen masu rawaba ta gari kenan
da yawa ma shi yasa na fada da farko nace wayan su laifukan daga iyaye ne iyaye sun riga sun yadda albarkan da Allah ya ba su basu nuna ma Allah godiya ba sai suka dauki rashin godiya sai suka bai da shi abin godiya suka mai da shi rashin godiya saboda me Allah ya ba mu yaya ya ce mu yi masa tsaro amana ne bai ba mu cewa mu mai da su zama lalatattu ba kaga hushin ubangiji zai kone akan akanin mu shi yasa wayansu abubuwan sun ta faruwa saboda mai ba mu bin surar ibada duk surar ibada ta kankare a zukatan iyaye haka ma ya tafi ga yaya
Nura MB Nusa ni na san mahaifinka kafin Allah ya masa rasuwa dattijo ne mai kalar malamai ma shin akwai irin abokansa na sa lokacin da irin wayannan dattawan za su rika magana ana jin maganar su da alamu akwai sassan da yanzu ma ba a jin maganar dattawa kenan alamina
to a gaskiya akwai dattawa mina amma maganar da dukkan masu maganar nan sun faɗa laifin din da ake samu an kama mutum an kai ma hukuma gobe ya sake fitowa ya nuna maka ai gashi na fito ka kama ni shin ka ba wannan karfi ya sake iyaye kuma suna da wannan amma yanzu da tawa inda ka san mutanen da ya bambanci da yanzu dan bazan manta ba ni ina yaro na taba yin wani rashin ji wanda makocin kowa ya san shi a garmina ana ce mai Alhaji Lawan mai wa'azi a garmina ya zo wucewa da moto ya gani fada yake min amma baba na yana zuwa kawai ya dinga zane ne yana kwallo da ni Alhaji Lawan sai da je rike baba na ya sai ce ai ba abin da ya mani kawai dai zan wuce da moto ne yake ta abin nan ya dauke ni ya kai ni gidan shi mu wanka ya mu irin da ya ka gane ko so duk da haka nan mahaifi na bai bani ba ke zan kwana gidan nan ba kazaka sai da Alhaji Lawan ya sake tasowa da gida ya zo ba baba na hakuri to ire-ire wannan da tawon yanzu babu su saboda tsaran so an san zu yara ya su shiga zuciya san zu san ya ya shiga zuciyar iyaye saboda haka ba dama makoci ko wani yanzu da tawon da muke da shi bai iya tashi je ma makocin dan makocin shi fada saboda zai zama rigima sai saka yanzu da tawon suke yin shuru babu su bana akwai da tawon ko sai akwai da tawon amma saboda kana so ka rike mutuncin kanka kari uba ya zage ka yaro ya zage ka sai saka ba sai kai shi
madalla mun gode kwarai da gaske matasa nan mina jihar Neja da suka hada da Nura MB Yunusa Muhammad Sani Dalhatu Haruna Ibrahim AKA Dallaji Soja Muhammad Suleiman All Airport Qatar Ramina Hanatu A mai wada sai wani lokaci in Allah ya bamu dama za mu saki zantawa da ku
mun gode
Allah kara mana girma
masu rawa ila yau Godiya ga matasa Amina, fadar gwamnatin jihar Neja, da ko muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa Allah ya kai mu makon gobe.
Assalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Malika ya. Yanzu kuma lokaci ne da baban gida Jibrin zai kawo muna shirin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridin ne da Reader Premium Times da ake buga a yanar gizo daya daga cikin manyan labaranta na cewa wasu daga cikin manyan kungiyoyin malamai da kuma ma'aikatan jami'o'i a Najeriya da nasu da kuma sanu sun janye yajin aikinsu da suka shafe watanni biyu suna yi sakamakon yarjejeniyar da suka cimma da ministan ilimin Najeriya Adamu wannan yana nufin daga cikin manyan kungiyoyin jami'o'in Najeriya guda uku yanzu kungiyar ASU ne ke ci gaba da yajin aiki sakamakon rashin cewa da yarjejeniyar yadda gwamnati ta shimfiɗa kungiyar na kimbiyan malaman albashinsu na baya da aka dakatar a lokacin da suke yajin aiki yanji jaridar da Premium Times sai kuma jaridar Punch da ake bugawa a Najeriya ɗaya daga cikin manyan labaranta na magana ne dai har ila yau akan yajin aikin malaman jami'o'in ƙasar inda ta ce yanzu haka manyan jami'o'i a Najeriya sun dakatar da ba da gurbin karatu da kimanin 70 ɗalibai kusan rabin miliyan sakamakon yajin aikin da kungiyar gidajen malaman jami'o'in kasar a su ke gudanarwa dubban sabbin dalibai ne da ke kammala karatun su na sakandare kuma suke buƙatar shiga jami'o'in kasa kuma koda ba sa yajin aiki jami'o'in Najeriya ba sa karban dokacin daliban da ke kammala makarantun sakandare a kasar sai kuma jaridar banga ta rubuto kungiyar Saraf mai fafutukar yaki da cin hanci da rasha da kuma kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na bada gargaɗi da ke umartan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya janye umarnin da hukumar da ke kula da kafofin yaɗa labaran kasar ta fitar da ke dakatar da lasisin wasu gidajen talabijin da radio 53 a kasar a makon da ya gabata ne dai hukumar da ke kula da kafofin yaɗa labaran Najeriya NBC ta bada umarnin janye lasisi ga gidajen radio da talabijin 53 bisa bashin da hukumar ta ce tana bin su da ya haura naira biliyan 2.5 sai kuma jaridar leadership na cewa daya daga cikin manyan labaranta yanzu haka rundunar sojin Najeriya ta fatattaki wasu yan bindiga da ke dajin birnin Gwari wanda kuma suka so tsallakowa zuwa jihar Niger domin kafa sabon sansanin su jaridar leadership Hausa ta bayyana cewa an yi artabu tsakanin sojoji da kuma yan bindiga a inda yan bindiga ke kan iyaka na shigowa jihar Niger ta kananan hukumomin shororo da munya kananan hukumomin da ke kan gaba wajen harhare na yan bindiga a jihar ta Niger daga jihar ta Niger ne dai yan bindigan ke tsallaka zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin kai harhare a kwanakin baya sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta kara jaddada kudirinta na bada tallafi ga manoma domin ganin an farfado da harkar noma a Najeriya mataimakin director a bankin na CBN Mr. Edwin Ezelo shine ya tabbatar da hakan a lokacin bude wani kamfani na sarrafa rogo a jihar Oyo karshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya
ta gaida baban gidan jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
an harba makaman artillery a birnin Nikopol dake kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi wanda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi gargadin cewa Russia tana kokarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni 6 a wannan makon. Russia ta kai hari a kusa da Odessa babbar tashar jiragen ruwa ta Ukraine a Baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya amma harin bam a Nikopol abu ne mai matukar damuwa. Shugabannin kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan kokarin farfado yarjejeniyar nukiliya Iran da aka cimma a shekarar 2015. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine. Sanarwar ta Fadar White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliya Iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin Gabas Tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don daƙile ayyukan Iran ke yi a yankin. Ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York nau'ikan ƙwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa. Lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita. Shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a kasashe kamar Afghanistan da Najeriya da kuma Pakistan. A cikin yan makonnin da suka gabata masana kimiyya sun gano shedar cutar shan inna a cikin wurare kamar Burtaniya kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a Amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaka da maganin allurar rigakafin ita kanta.
To masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 3 agogon Ghana da GMT za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin ya bada umarni zama injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakub Makeri ne take sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.